This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel Wasu mahara dauke da makamai sun kashe akalla fararen hula shida da sojoji biyar a wani hari da suka kai a jihar Abia dake kudu maso gabashin Najeriya kamar yadda rundunar sojin kasar ta sanar a jiya Juma'a lamarin da yasa gwamnatin jihar ta sha alwashin bayar da tukuicin dala 16,850 ga duk wanda ya bada labarin yan bindigar harin na ranar Alhamis shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da aka kai yankin dake fama da tashin hankalin yan awari Maharan sun kashe sojoji biyar da aka tura a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin sannan kuma fararen hula shida da suka mutu sun shiga cikin tashin hankali kamar yadda kakakin rundunar tsaron Manjo General Edward Buba ya bayyana babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin amma rundunar ta zargi haramtacce kungiyar yan awaren baya fara IPAP dake son yankin dake kewaye balle daga Najeriya An kai harin ne a wani shingen binciken sojoji da ke mahadar Okabia a karamar hukumar Obengwa. Buba ya bayyana a wata sanarwa. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ɗaukar ƙara kan samunsa da aka yi da aikata wasu laifuka kwana guda bayan da masu taya alƙali yanke hukunci a New York suka same shi da aikata laifuka 34 da suka shafi yunƙurinsa na yin tasiri wajen sauya sakamakon zaben ƙasar na 2016. Wannan shari'a ce da aka yi magudi in ji tsohon shugaban wanda ya yi magana da gungun yan jarida da magoya bayansa a ranar Juma'a a gidansa na Manhattan na Trump Tower. Trump tsawon mintuna 33 ya bada jerin korafe-korafe da ba a tsara ba game da lamarin da kuma abubuwan da suka shafi kasar da shugaba Joe Biden. Trump ya yi ikirarin ba tare da bayar da wata shaida ba cewa alƙalin da ya shari'a tasa ya kasance mai cin hanci da rashawa. Kuma Biden da jami'an tarayya ne suka shirya shari'ar a jihar New York. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da sojin Isra'ila ke ƙara zurfafa a yankin Rafah dake kudancin Gaza, shugaba Joe Biden na kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta mai matakai uku da Isra'ila ta amince da ita. Wanda za ta fara da tsagaita wuta na wucin gadi na tsawon makonni shida a yakin da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin a yaki da Hamas. Kashi na farko zai hada da cikakken tsagaita wuta in ji Biden a wani jawabi a fadar White House ranar Juma'a. Hakan na nufin janye wasu sojojin Isra'ila ga dukkan yankunan Gaza da ke da yawan jama'a da sakin wasu da aka yi garkuwa da su da skar da mata da tsofaffi da waɗanda suka jikkata da Amurkawa. A madadin sakin ɗaruruwan Falastina fursunoni da ya gidajen yari na Isra'ila. Bugu da ƙari, Isra'ila za ta ba damar ƙarin taimakon jin ƙai a Gaza da kuma mayar da Falastina gidajensu da matsugunninsu a dukkan yankunan Gaza, ciki har da arewacin ƙasar. Manyan hukumomin bayar da agaji sun yi gargaɗin cewa lokaci ya ƙure ga miliyoyin mutane a Sudan waɗanda ke cikin haɗarin yunwa. Saboda bangarorin da ke fada da juna sun hana kai musu agaji. Ƙungiyoyin agaji na duniya 19 ciki har da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya 12 sun buƙaci bangarorin da ke rikici da juna a Sudan a ranar Juma'a da su daina toshe tallafin abinci da kaiwa ga miliyoyin mutanen da ke fama da matsananciyar yunwa. James Larek, kakakin ofishin kula da harkokin jin ƙai na OCHA, ya shaida manema labarai a birnin Geneva cewa Shugabannin waɗannan hukumomi na fargaba da yawa daga cikin mutanen Sudan miliyan 18 da ke fama da matsananciyar yunwa, ciki har da yara miliyan 3.6 za su mutu idan ba a sake buɗe hanyoyin shigar da agaji ba. Da ƙarshe a jiya Juma'a ne gwamnatin Taliban ta yi watsi da sakamakon binciken da Pakistan ta gudanar wanda ya danganta wani mummunan harin da aka kai kan ma'aikatan China a cikin ƙasar da wasu 'yan bindiga da ke aiki da Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Nugo ma an tashi lafiya?
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya lau ya naku wurin, ya zafi kuma, ya canjin yanayi.
Wallahi alhamdulillah, mun gode ma Allah.
To me ya dauki hankalinka a Amurka wanga mako?
Gaskiya daman kin ce ya sauyin yanayi, wannan shine abin da ina jin zan ce abin ma da ya dauki hankalin kowa na America. Kin san an samu dogon hutu a ƙarshen mako, wato cikin kuma wannan lokaci ne aka fuskanci matsala na sauyin yanayi, wanda aka samu hadari da guguwa. Da farko ba an ce Texas ne da inajin Oklahoma ne wanda suna makwabta da junansu. To amma abin ya gangaro nan, don shekaran jiya na fito ina kan hanya da mota zan je masallaci, wani irin ruwa da walƙiya da cida da ake da sauransu, tsawa kana ji haka ina girgiza motoci akan hanya, ne ce ikon Allah. Wannan da Texas ne da yaki nan. So wannan shine abin da ya dauke min hankali, kuma na ga irin abubuwa.
Kana magana Texas ina ka san yara na bi suna Texas, shi Abba yana Dallas. To Dallas
ina Abba ba
yalla ba. To amma kwabtansu baba ga ina abin da zan nuna maka hoton nan, amma kwabtansu a dan hoton video kai da ya aika mana, makwabcinsu wanda suke
haka
makwabtan kusa tsallaken da shi wannan guguwar ta ciccika ita katon itace baba, tsohon itace kato, ina cewa tsoho ba wai ina maganan katon itace. Wannan guguwa ta tugo shi tun daga jijiya,
wanda da muka ce itacen mayu.
Yawwa, ta ciccika shi tun daga tushen shi, ta jefar da shi. Allah ya taimaka, bai faɗi ta kan gida ba, sai ya faɗi ta ɗaya gefen. To kaga da ya faɗi ta kan gida da yake lokacin da ake iskan nan da kowa yana cikin gida, da sai ikon Allah. Dan ka san akwai shekarun da aka yi haka
din nan,
ita da ya tuge ya faɗa kan gida, sai ya samu wata tana kwance akan gado ya kashe ta.
Subhanallah.
Kuma ka san a nan duk lokacin hutu mutane sukan dauki amin, ka san a lokacin hutu din nan mutane sukan yi tafiya sosai. Dan ranar Juma'a
haka
ita hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye ta nan Amurka ta ba da sanarwar cewa ranar Juma'a kadai mutanen da suka yi tafiya miliyan 30.
Kai yawan al'umman Ghana.
Yawwa, sun yi kiyasin cewa a wannan hutun, wannan ƙarshen makon, sun yi kiyasin cewa mutanen da za su tafiya mutane sama da miliyan 50 za su tafiya. Kuma wanda suka bayyana cewa an samu ƙarin sama da kashi 23 cikin 100 na matafiya idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce kuma kowace shekara ana samun ƙari tunda tun bayan dawowar corona nan da ta hana tafiye-tafiye to kowace shekara dama al'ada ce a nan duk lokacin hutuwa ka mutane sukan tafi su ziyarci yan uwa da abokan arziki masu tafiya yawon bude ido masu dai da dai sauransu to Allah ya kare mu
wannan
ana ma magana komai za a yi da gaske ake yi banda kuma masu kasuwancin takardu kwanoni labule shimfiɗa kan teburi da dai sauransu duk kula duk abin da dai ya jibinci wannan ranar tsofaffin sojoji tunawa da karama mazanjiya Allah ya ba mu ci gaba muna kuma yi ma Najeriya fata alheri da gwamnatin shugaba Tinubu take cika shekara guda ko muna ma Najeriya fata alheri da fatan Allah ya kawo ci gaban ƙasa
da kuma sabon take da aka fito da shi na taken Najeriya antab da aka fito da shi
haka sabon taken Najeriya baba kai ka iya sabon taken
ina
a tunda kai dan rera
a tukuda dai abadi mako daya
Najeriya mun gaishe ki kauna ta char kasa har she kabila sun rabu mun zama yan uwa da alfarma mu bautawa kasar mu Najeriya tutar mu alama ce gaskiya da adalci cikin mana ko yaki ita ce ribar mu da za mu bar wa ƴaƴanmu abin alfahari Allah dukan halitta jiwan nan roƙon mu taimake mu gina ƙasa inda badaniya cike limana da yalwa ta sami albarka ai dole ka tafafan na gaba a to bako guda na baka ka san da gaske baba zan za a bincika zaka zo ka iske akwai waɗanda har waɗanda suka manyanta musamman ma waɗanda suka manyanta ka san dai da a cikin a makarantu idan aka je za a yi layi da farko dai sai an yi taken ƙasan nan tukunna a shiga aji to yara babu mamaki a ce yara sun ƴan makaranta sun iya amma za a iya waye gari in aka bincika za a iya samun manya har waɗanda suke kila mukaman shugabanci ba su san in aka tsare su su wannan takin ba za su iya ba
za a samu
matsala to abinda ya kyau dai shine yanzu tunda Allah ya bada zamani duk abinda mutum yake nema ya iya samu wanda bai iya ba yana iya zuwa ya bincikowa yana gizo ya ganta ya koya kila wannan ne zai mai da mutane da dama su ga sanin ainihin wannan ita wanda yake tsoho yanzu ya kasance sabon takin Najeriya ko
haka
to Allah ya ba mu ci gaba a kasashen mu na Afirka baki daya Allah ya ba mu zaman lafiya da albarkar kasa da haɗin kan kasa kuma da albarkar zaman tare
amin sama amin
to baba yau an ba mu hutu dan Najeriya na cika shekara guda da mulkin Tinubu ba aure a Ghana ba aure a ko'ina sai buki
lalle dai ka ana shan buki kenan
yanzu buki kawai ake an baka yi ba duri
wannan bukin gwamnati
za mu tafi yawa mika gaisuwar sada zumunci kai tsaye bakon da ya da karaka ya dawo saboda wannan bakon mai waƙar
to Haruna Zango ba mai waƙar bagobira ta shiga katsina
yawa to dan saboda wannan waƙar bagobira shi yasa yau labarin da sakwata za mu labarin da zan baka yau to kafin ya shigo yawa kafin ya shigo wannan zauren bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci a ta bari ya huce zuwa ga babandi mamman bande da Sasiu unguwar Tudu da Magaramse Ali sarkin yakin Nima da Amadu mamman bande da Abdulsalam mai walda Dambam sai Satiyanu Gumen Zangon Daura da Hamidu Kalalabuwa Difa da Mijo Aminu Mayana sai Isu Madatai da Magaram da mamman Sani Dauda Cinwaza sai kuma gaisuwar fata alheri ta abari ya huce zuwa ga Usman dan Fulani mararrabaya wuri jihar Kebbi da Idi Tsohon Duli da Alhaji Isa Yaro da Musa Mati sai Musa Maitana da Usman dan Fulani mararrabaya wuri gaisuwa abari ya huce zuwa ga Abu Yalo mai kurhuna karamar hukumar Kebbi sai Zaki so dangi zomawa da Haddabi mai computer mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Yahaya Dano Azare da Comrade Iliya Yakubu Digawa sai Isa Jikan mai saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam sai Ibrahim mai wankin hula Akimba da Nura Abubakar gidan Abba da fatar an tashi lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar fatan alkhairi na abari huce daga Haruna Muhammad Katsina yace ina gaida honorable Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da engineer Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa permanent secretary da Malam Danjuma Katsina mamallakin jaridar Katsina Times Online newspapers and magazines da ke kofar kauran Katsina da kuma Usman Manika mai ruwa road fontuwa da Fa'ilu Dallagi Mahuta da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da kuma Tahiru Dankaru Rafan Dadi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina sai kuma Hajiya Abu Yar Fulani da ke kofar suru a Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar ya Ummi Elegance Feet da kuma mutanen garin Damari da ke karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna to sai kuma sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga Aliyu Muhammad Dan Fulani da Bala Abdullahi Shetu Kafinta Malam Maduri da Comrade Isa Muhammad Agwarmaji da Sulaiman Muhammad Ridwan Malam Maduri da kuma Umar Babanyaya Sabon Gida da Abdullahi Gesha Malam Maduri da kuma Malam Tanko Ma'azu Kampala Malam Maduri sako daga Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawa da fatan sun tashi lafiya
to baba kamar da muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko kuma game kasuwa da gaisuwa to bari kuma mu dire da wannan jerin sunaye Abubakar mai trader na garin mai kanwa da Alhaji Yaro sai Muhammad Ahmad Usman tungan makeri da shugaba Idi mai lalle bangi sai Musa na Gana Isasa bangi da Haruna bakanike shadadi sai Umaru Chali Chali shadadi da Alhaji Mamman Suda sai Amida Commandant Union Koton Koro Allah ya sa haka garin haka wanga suna yake sai Alhaji Nalado da Basiru Tumba da Yaku mai neman na aure da Ibrahim Kibiya da Auta Tela da dan Amariya Kwanan Bala da Abdullahi Baban Jiga da Kabiru Sarkin Direbobi sai Alhaji Zubairu mai shinkafa da Alhaji Makeri Bangi da Alhaji Wadatau mai maganin shanu da Abubakar dan Agaji doguwar fadama da kuma Bello mai tukwane bangi da fatar an tashi lafiya
ce ba kwanda
muka
raka
ya dawo
Haruna mai wakar bagobira ta shigo Katsina Adalla, jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA, barkanmu da warhaka. Da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini, mai sauke hawan jini, wato shirin Abari ya huce. Cikin iko Allah, muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan katsina dukko tarayyar Najeriya, wato Haruna Zango, mai waƙar Bagobura ta zo katsina kamar yadda aka fi saninsa. Wannan waƙar ta fi ɗaukar hankalin jama'a sosai fiye da yadda kake tunani. Shin ta yaya ma aka yi kayo ita wannan waƙar?
To, ita waƙar Bagobura ta zo katsina abin da ya sanya na yi ta, kasan da Bagobiri da Bakatsi ne, ɗan Juma ne da ɗan Jummai.
Na'am.
Ko kuma in ce mu Katsinawa iyayen gida ne ga Goburawa, shi ya sa duk inda Bagobiri yake in ya ga Bakatsi ne za ka ga yana ba da girma har karkarwa jikin shi yake, saboda ya ga mai gidansa.
Haka aka yi.
To, a dalilin da ya sa na yi waƙar gaskiya, akwai wasanni wanda yake na kaka da kakanni wanda za ka gani tsakanin Katsinawa da Goburawa ana yin shi. To, wannan gaskiya shi ya ja hankalina na yi wannan waƙar, domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu, saboda za ka ga ma ba cika yansu aka yi ba.
To,
amma dai dalilin yin wannan waƙa gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan, saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min, wasu su fatan alkhairi, wasu kuma
kai lalle akwai takwaki a cikin wannan labari.
Waƙa kuma yanda aka yi na yi ta, akwai wata baiwar Allah Bagobira. Hakikanin gaskiya wannan baiwar Allah ta kasance tana matukar son waƙoƙina, wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure, suna da biki haka, ina tunanin kila ko wani dan uwanta ne dai. To, sai ta kira ni waya, take cewa tana son zan musu waka. To, a nan dai da muka yi magana, sai na ce mata a rubuta sunaye na 'yan uwa da abokan arziki, saboda shine al'ada duk idan za a yi waƙar biki za ka ga ana son 'yan uwa, saboda kowa ya nuna farin cikinsa. To, sai ta rubuta wannan sunaye, kuma cikin ikon Allah muka yi magana da ita, na gaya mata inda studio na take, ta zo ta kawo wannan list na sunaye, kuma ta sallame ni kuɗin aiki na. To, da ta zo ne na ga Bagobura ce, irin Bagobura dai ta asali mai irin tsagon nan. To, gaskiya abin ya bani dariya sosai, wanda wannan abin ya ja hankalina sosai. Sai na ga cewa to, bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai, domin in sanya mutane nishadi, kuma in waiwaya baya domin in tuna masu irin wasannin da ke tsakanin mu Katsinawa da Goburawa.
Mala Haruna, me ya gurin ka cikin wannan sana'a?
To, ka san shi an ce rai da guri yake. Gaskiya ni guri na da nake son in cimmawa a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin Hausa na zamani na farko. Ma'ana dai ina son in zama mawakin Hausa guda ɗaya tilo wanda babu irinsa a duniyar waƙar Hausa, indai a ɓangaren waƙar Hausa ne na zamani. To, ina buri in zama wannan mawakin.
To, kana da wani saƙo ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta waƙoƙin Hausa?
To, mawaƙa ƴan uwana, kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da za ka yi a matsayinka na mawaƙi ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu, saboda duk abin da muke yi madubi ne. Idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji, idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji.
Ikon Allah.
To, don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana, kuma mu ma za mu amfana koda bayan rayuwarmu. Wannan shine kiran da zani ga 'yan uwa na mawaka.
Me ya sakonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na Abari ya huce?
To, ƙarshe dai ina ma a ma'aikatan wannan tasha taku mai albarka, fatan alkhairi a dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa mai farin jini. Ina muku fatan alkhairi, ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku, kuma nini dai Haruna Zango, uban gidan Goburawa.
To muna godiya sosai Malam Haruna da ka karɓa katin gayyata a cikin wannan shiri na Abar ya huce. Masu sauraro, kamar yadda za ku lura, za na sada ku da jagorar shirin Abar ya huce, antagaransa bismillah.
To ma dalla, muna godiya kwarai da gaske, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi Ghana ko
insha Allah.
Can alkawali aka ce cikawa, to
cikawa haka yake.
To baba, yau garin su na sanyi nan muka nufa, gonar su muka shiga. Yau labarin wani basakwaci na zan baka.
Ajo inda yake zai ba kam yana sauraren ki.
Ai wani basakwaci na. Wai wani basakwaci ne fada hada su da matashi dan zamani baba.
Na'am.
To sai ka san yadda ake dambin gargajiya, sai mutan ya baye ko yana
ta
wuji da hannu tukunan ya baye tukunan ya zo ya yawa. To shi ba san kwace sai ja da baya ya irin tsayuwar shi irin ta su yan dambe, shi kuma dan zamanin yawa, shi kuma ka san yadda ake zamanin a dambin zamani daban yadda ake
haka ne wannan boxing
ba. Yawa irin na su Muhammad Ali daban, irin na su tabbatawa kuma daban, wanda ake yawa. To shi kenan, sai suna haduwa gam, sai ba sakwace ya ji duka ya masa yawa. duka dan zamani na ta bugun ba sakwace da ya ji duka ya masa yawa, baba sai ya ce abokin shi da suke ya kusa. Wai almu kai shin cikin wa'in ga waɗanda suke muguna ba ka riƙa mun guda? Cikin waɗanda suke buga mun ba ka riƙa mun guda?
Ya ji hajarin duka.
Ya ji duka ba ka kautawa ji a buga na.
Yi mali.
Kaga dambe na gargajiya da hannu ɗaya ke yi.
Haka yake.
Amma kuma ka san dambe irin na su Muhammad Ali duk hannu da ta hannuwa ake
yi. Ina, ai ba su da lokaci.
Yawwa, da hannuwa har ma da kai.
Ko ina ana duka.
Yawwa, sai ce wa almu, wai ya rika mushi mutum guda a cikin masu bugun sannan. Sai almu ya ce mushi.
A su da waje. Ya duku.
Ya sa duka. Sai almu ya ce mushi. Ai mutum guda na ka bugunka. Ya ce mutum guda na ka bugunka. Ya ce mutum guda. Duwan ga bugu. Mutum guda na. Sai almu ya ce mushi.
Almu ya je yi.
Ya ce awo shi na mutum guda na ka bugunka.
Kaga wannan dole ya taka tsan ya hadu da dan zamani.
Sai ba san kwace ce to haskaman nan, haskaman dauta kalmina. Dan duka har ya sa baya gani, duhu kawai yake gani.
Oyo Allah ya dauke mai wuta.
Almu ya ce ho aiki ya ɓaci. Ai rana ce ba dare ba. Ya ce aiki ya ɓaci. Ai rana ce ba dare ba.
Wannan
mazakwace ya ci duka.
Oyo Allah.
Gobe ma faɗa ya haɗa shi da dan zamani a sai kira daga wanga bugu zai tafi koyi
ai ta faru ta kai
domin dan bai irin da gaje nan cutata yace cutata wanga da yawa ban dan bai irin na gargajiya cutata ana son dan bai to a ji a samu irin ɗan zamani
ai shi ne
na sanye da kenan
ayyo Allah
da ga wala ba ji da daga bada hannu kina cuta buki dan yanzu a madadin
baba Yakubu ke yi
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauci da ba da umarni ki Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.